أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسوسو رمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 04 15 55 ko kuma ta adireshin email na fitinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jadi muna Lahadi ne 22 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1446 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 28 ga watan Yuli na shekara ta 2024 kuma kamar kowane lokaci ai mu muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sanu Marjali MOOM babban malami a tangaren nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Idris Hassan da zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan makalla bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musulunci addini ne wanda yake an gina shi akan kula da haƙƙin kowa tun daga haƙƙin Allah subhanahu wataala har zuwa kan haƙƙin mafi kankantar halitta da Allah subhanahu wataala ya ba kasa saboda musulunci addini ne da ya kula da haƙƙin ubangiji dole ne dan adam ya kiyaye haƙoƙin Allah subhanahu wataala da suke kansa sannan kuma ya kiyaye haƙoƙinsa da shi da sauran mutane halittu har zuwa dabbobi da suke kewaye da shi kai hatta tsirrai da ake abinan suna da haƙƙi akan ɗan adam ta yadda ba a yadda ya yi ɓarna ba ya tumɓuke itatuwa ba bisa ƙa'ida ba ya lalata shuke-shuke ba bisa duk wannan ba a yadda ba saboda addini ne wanda yake cike da tsari kuma yake kiran duka ƴaƴansa su zama masu tsari masu hankali tarbiyyar zuciya ita ce farko tun daga dasa imani a cikin zuciyar bil adama da sa masa tsoron Allah wanda kuma wannan shi yake haifar da dukkan wani abu da za a gani na ci gaba a rayuwar dan adam ci gaba ba irin ci gaban mai hakali jiya ba irin ci gaban da kullun dan adam yake ƙara nitsa kanshi cikin halakar kansa ba a ci gaba wanda zai samarwa da dan adam kwanciyar hankali zai samarwa da dan adam nutsuwa ya samarwa da dan adam kyakkyawar rayuwa ta duniya kuma ya samu rayuwa ta har abada mai kyau ranar gobe kiyama shi yasa dan adam Allah subhanahu wataala hana shi barna wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin Allah ce kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ta da tauhidi ya gyara ta da ko da karantarwa ta musulunci ya gyara ta da tsoron Allah ku zo ku bata ƙasa ta hanyar shimfida wasu abubuwa waɗanda za su lalata waɗannan abubuwa haka nan kada ku lalata ƙasa ta hanyar bata abubuwan da dan adam ya samar wa Allah ya samar wa dan adam a bayan ƙasa wanda zai yi amfani da su rayuwarsa ta dore kada ku yi wannan Allah ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a ku roke shi kuna masu tsoro kuna kuma masu kwaɗayi kuna tsoron ubangiji subhanahu wataala ba zai karba addu'a ku ko kuna tsoron Allah subhanahu wataala ya kama ku da laifin ku sannan kuna kwaɗayin ubangiji ya karba ayyukan ku ya karba addu'o'in ku Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin al-bishr bi cewa matukar dai za ku kyautata to kuma rahmar Allah kusa take dab da ku Allah baya janye rahmarsa daga mutanen da suka kyautata rayuwarsu Allah subhanahu wataala ya ce baya son barna ko baya son barnata Allahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna haka dan baya son barnata wallahu la yuhibbu inna Allah la yuhibbul mufsidin innahu la yuhibbu inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son barnata da wanda zai yi barna a bayan kasa to Allah baya son shi baya sabbar na shi sannan baya san shi كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الله يكتوى يهودا دس أندس كرولة وتر فتنة سي الله بيجيتا أكاسا باسو دامر سي أبند سكيسونا تادر يجيتي دفتنة باين كسا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا suna yawo a bayan kasa da barna suna yawo suna barna a bayan kasa Allah kuma baya san mabarnata Allah ya ce wala ta'thu fil ardi mufsidin kada ku rika yawo kuna barna a bayan kasa Allah baya san barna Allah baya san tayar da hankalin mutane haka kawai tarwiul aminin abin da musulunci ya hana يهانا النبي صلى الله عليه وسلم ينجو من أشار إلى أخيه بحديدة لعنة الملائكة حديث أبو هريرة ينجو مصر الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم والترمذي وقال لك دكوان زي لقى مكامي نون دموان سبا ويا لقى مكامي رنجة سوكا مصر كوكو مدنجة تكا مصر كوية جيمة سروني كوية كشيشما يا لقى نيكو كمروا ساكا هنا نون مصر هنا داليا هنا lokarsa annabi yace to malaiku za su yi talatarsa saboda a irin haka hannunsa na iya kuskurewa ko wani shedani ya dake hannunsa yace jiwa dan uwansa ne annabi yake cewa la yushir ahadukum ila akhihi bi silah wala alla ash-shaytan yanzu yadayhi fayqaw fi hufrati min an-nar annabi yake cewa kada dayan ku ya rika nuna dan uwansa da makami kada dayan ku ya nuna dan uwansa da makami me yiwa ne shedan ya kwabi hannunsa karshe je jiwa dan uwansa ko ma ya sanadiyar mutuwar dan uwansa ya fada cikin ramin wuta haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin ramin wuta kai ka zefa dan uwanka ma cikin firgici cikin zullumi cikin fargaba haramun kai duk mutumin da zai sa musulmi ya shiga tsoro ko ya yi fargaba ko ya ko gaban shi faɗi haka kawai ba dalili to a musulunci yayi abinda Allah ya haramta hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa wasu sahabbai da suka yi tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya masa sun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zauna irin ya da zango sai wani ya kwanta bacci daga cikin su sai ya bacci to akwai wata igiyar sa tare da shi shi mutumin bai baccin sahaba sai wani ya je ya ja igiyar haka ya kama igiyar ya ja yana ja sai mai baccin ne ya tashi a firgici yau tikira zai je kamar wani abu nashi da yake so a dauke ko da abu ne yazo zai cutar da shi yana jan igiyar sai mutumin ya tashi a firgici annabi yana gani yace la yuhillu li muslimin an yurawwa muslima baya halatta ga wani musulmi ya firgita wani musulmi ka duba firgici ne na bacci ka zo ka cikin tsokana wani da bacci ka dan zungure shi tashi haka a firgici annabi yace baya halatta ba da niyyar ya cutar da shi yayi ba amma wannan firgicin da ya sa masa a cikin zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa ya aikata haramu don haka kada a saki to idan ga wanda zai fito da wani abu da zai jefa mutane cikin zullumi da tararrabi da tsoro kuma ma wasu su cutu babu shakka wanda zai yi wannan a idan musulunci ya aikata haramu kuma bai sani bai da hakawa kan sani rami a wutar jahannama kamar da ce ja fayaqa'u fi hufratin min an-nar yace yaje ya fada cikin ramin wuta ka duba musulunci dan gudun kada a kawo wani abu da zai tayarwa da mutane hankali musulunci yace idan mutum yazo wucewa ta gaban masallaci inda dai mutane suke taruwa inda mutane suke taruwa yana rike da mashinsa mashiyarsa yana da tsini annabi ce to ya rike tsirin kai ya bar tsirin a fili ya rike shi ba dan kada ya je ko wani abu haka ya taso ya sauki wani ko wani ya gani ya tsorata To ina ga wanda zai fito da Abu Makami tsirara ina yawo da shi cikin musulmi wannan fa duk tanadi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayani da da sarki sahabbansa masu sarkin zuciya wadanda ko kusa ba a kawowa a rai cewa da yanzu zai daga makami haka kawai ya hau kan dan uwansa da suka ko da sara ko da cutarwa to ina ga kuma al'ummar da bata samu wannan tsarkin ba idan waɗannan sahabban Annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma Annabi yana gaya musu kasu wani abin da zasu lazana ɗan uwansu yana kuma gaya musu narko na wanda zai yi wannan yana gaya musu hukunci na yin wannan abu to narko ce la'antar mala'iku fadawa cikin ramin wuta aikata abin da ba halal ba waɗannan sahabbai masu tsarkin zuciya masu amana masu gaskiya masu tsoron Allah masu sanin ya kamata masu daraja junansu amma ana gaya musu cewa kar su yi wani abin da zai kawo wani tsoro ko fargaba ko wani tashi-tashi na tsakaninsu ina ga al'ummar mu a yau da ta rasa tarbiya ta rasa tsoron Allah ta rasa amana ta rasa gaskiya ake fama da rashin gaskiya kullum ana fama da kwace-kwacen waya da soke-soke da haurawa gidajen mutane ana musu sata ana kwatar abin da yake hannunsu da kwacewa mata jaka da waye kullum ana ta jin abubuwa irin wannan wasu wurare ana ta satar mutane ana ta karɓar kuɗin fansa ana kashe mutane ba ji ba gani a irin wannan al'umma ya zanto kuma irin wannan tsawatarwar babu ita ai kaga babu shakka ko a ce a'a an halatta wa mutum ya fito ya wani abin da zai katawo mutane tashin hankali babu shakka wannan ga dukkan wasu masu hankali masu tunani masu nutsuwa za su cewa wannan ba hanya bace da musulunci da musulmi ya kamata su yi tunaninta babu wata hanyar da za ta kai ga zub da jini ko ga salwantar dukiya ko ga salwantar rayuka musulunci kuma ya amince cewa wata hanya ce da za ka bi ta domin ka samu biyan bukatarka bukatarka ba ta kai ran mu'mini ba ta kai ran musulmi ba bukatar ka bata kai zaman lafiyar da za ka bar musulmi a cikin ta ba da su fita su yi zirga-zirga su sai ne ba abinci da sauransu saboda haka musulunci ya tsananta kwarai da gaske akan haƙƙin kula da zaman lafiyar mu musulmi da kwanciyar hankalinsu da rashin kokarin tunzura su ko kuma tsorata su ko sa su cikin fargaba wannan shine tsarin da musulunci yayi kuma musulunci ya hana ya da barna ko tafiya da barna a bayan kasa ko bata dukiya ko lalata ta wanda duka wani abu ne wanda yake laifi babba a gurin Allah kuma Allah baya san wadanda za su yi shi ko suke yin shi
to malama ya saka da kare tambayar mu ta farko ayo ta zo daga wanda yake cewa malamin shagon su ne ko kuma shagon su ne ya da kawo wadanda suke zuwa siyan kaya a wurin sa yace wani lokacin kamar kayan naira 100 idan za a rubuta musu receipt sai su ce a rubuta musu naira 200 a jikin receipt din maimakon naira 100 to shine yace ya san hakan babu kyau amma yana rubutawa abokan hulɗarta su abin da suke so shine ke tambaye mallan da Allah yanzu me zai yi Allah ya yafe masa wannan abin da ya aikata
sai ta yawaita istighfari neman tuba tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya kuma yawaita ayyukan alkhairi wanda watakila waɗannan su zama masa wuziri da zai sa Ubangiji subhanahu wataala ya cece shi daga abokan daga mutanen da sanadiyarsa aka cutar da su domin Allah hakika cin amana ne da rashin gaskiya ka taimaka ma wani marar gaskiya don ya cuce su ko da kai ba kai za ka amfana da abin ba amma ka taimaka ma wanda zai yi rashin gaskiya shi ya amfana da rashin gaskiyar abu shakka wannan laifi ne kuma idan mutum yana yi har ya gamu da Allah to wannan ubangiji ba zai bar shi ba
to sanin shi kuma mai sakon yake cewa malam lokacin sallah shin an fi so kafar mutum ta fuskanci alƙibla ne ko kuwa an fi so digadigan ba musu haɗu yace domin kasar idan mutum ya matsa a kan dole sai digadigansa da na wanda yake kusa da shi sun haɗu kafar mutum ba za ta fuskanci alƙibla ba shine yake neman ƙarin bayani
ai idan duka kowanne ya fuskantar da kafafuwansa ya tsunsa sun kalli alƙibla saboda abin da ake so ya yadda mutum ya tsaya to duka gabobinsa ya zama da sun kalli alƙibla ya tsun kafafuwansa sun kalli alƙibla kamar da fuskarsa take kallon alƙibla idan ya zama da duka kowa zai tsaya a sahu haka to za a samu haduwar digadigan ma za su daidaito amma idan wani ya tsaya ya yi wancan kalar da kafar sa ba daidai ba, to kai ba za ka karkatar da taka daga alƙibla ba, dan wai ka samu ka daidaita ƙafafuwan ka diddiganka da nashi. Shi yanzu wannan shi ne ya yi ba daidai ba, ba kai ba. Amma kai ba ka ce a lokacin sai ka haɗa diddiganka da nashi, to kai kuma za ka kauce wa alƙiblar. To me aka yi kenan? Saboda kai dai ka daidaita, in na kusa da kai shi ma ya daidaita, sai kaga cewa sahun naku ya haɗu. In kuma shi ya ƙi daidaita, to wannan kuma ba ya da kaiya da shi. Liman ya ce a daidaita sahu, amma shi bai ji ba, bai bi ba, kaga abin ya tsaya a kansa, banda kai kai da ƙoƙarin kusantawa.
To sani shi ma dai akan sallah ne yake tambaya, yake cewa malam ana sallar al'asar ne, to sai liman ya yi rafkanwa a raka'a ta biyu, ya miƙe makon ya zauna tahiya. Aka yi masa subhanallah amma bai dawo ya zauna ba. Su kuma waɗanda suke bin sallah daga wajen masallaci sai suka zauna lokacin da ya yi kabbara ya tafi ruku'u na raka'a ta uku, su kuma lokacin su suka miƙe suna tunanin tashi daga zaman tahiya. To sai da ya taso daga ruku'u sannan suka gane abin da ya faru. Shi ne wasu daga cikinsu sai suka yi sauri, suka yi ruku'u, suka taso sannan suka bi liman zuwa cikin sujjada. Yayin da wasu kuma suka sallame sallar, suka sake kabbara, suka sake bin liman ɗin daga farko. To shi ne yake tambayar malam a cikinsu su waye suka aikata daidai. Ya ce masallacin da ya yi irin na cikin wurin aikinsu ne bai da girma, don haka waɗanda suke sallah a wajen sun fi waɗanda suke cikin masallacin yawa a wajen yin sallar.
To shi yasa a wajen bin liman ake so, ko dai kana gano liman ko kana gano wanda yake gano liman. Wanda ita ce ka'idar limanci, ka zama ko baka ganin liman kana ga wanda yake ga liman, ko kana ga wanda yake ganin wanda yake ganin liman. Saboda inda haka a ce akwai wani kake da kuke gani, ko da shi baya gano liman yana gano masu gano liman, to haka ba ta faru ba. Saboda in kun zauna za ku ga shi ya miƙe, to ina ga alamar gaba ɗaya shamaki kawai sauti ne zai iya haɗa ku da su. To irin wannan shi yake kawo haka. Ka'ida a jam'i ana son a bar damar da na ga da na baya zai rika hango mamu ya yi koyi da shi, da ya zato baya hango liman, amma ba kawai sauti ba. So ya kamata a gyara a irin wannan, za a yi ta samun irin wannan tuntuban. Sauti shi kadai ba zai isar ba, haka a samar da ko da wunduna ne ko wani abu da zai zama ana hango su waɗanda suke cikin ƙwaryar masallaci, saboda ka za a iya yin koyi da abin da suke yi. Kamar sallar Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rashin lafiya, Abubakar yana sallah da sallar Annabi, su kuma Musa da sallar Abubakar, saboda Annabi yana zaune su ba su hango Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna hango Abubakar ne, don haka suna yin koyi da Abubakar ne, shi kuma yana koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka ya dace a samu irin wannan. A wannan yanayi da yake magana a kansa, idan suka farga cewa ai shi a tsaye yake yanzu ruku'u ya tafi, to sai su sauri su riske shi a gabar da yake kai, rukunin da yake ciki. In sun riske shi a ruku'u shikenan sun samu wannan raka'ar. Wanda bai riske shi a ruku'u ba, ya riske shi ya yi sujjada, to wannan raka'ar babu ita. Saboda ka in ya tashi zai tashi ya sako ya ci ko raka'a ko ya ci ko raka'a biyu gurgudan abin da ya kubuce masa a sallar. Amma raka'a da bai riske ruku'u tare da liman ba, to ta kuskuta ta wuce shi. Kuma in ya tashi ya yi wannan ɗin, yayin misali da suka ankara yanzu liman ruku'u ya yi, ba ɗagowa ya yi daga zama ba, ko kuma ba su ma fahimci haka ba, shi ya yi ruku'u suka tashi tsaye, shi kuma ya tafi sujjada suka fahimci to ashe da sami Allahu liman hamidu, ashe ruku'u yayi, ko kuma daga ba tsaye, to shi kai kaga ruku'un ya tafi, wannan raka'a ta sare shi kenan. Sai su bi shi a ci gaba da sallah, sai su ci ko abin da ya kubuce musu, ko dai raka'ar wannan da suka rasa, in ko mutum da bancan ya rasa wata raka'ar sai ya hada da ita, kuma babu wata sujjadar rafkanuwa da za su yi, saboda wanda yake bin liman yana ɗauke masa rafkanuwarsa da ya yi tare da shi. In kana bin liman ya yi rafkanuwa, in dai kana bin shi, to dole sai ka yi sujjadar da zai yi, in ba a yi ka yi ba a yi, in kamar ya yi ka yi kamar. wannan idan kana bin shi koda ba kai rafkarwa shi kai kayansa haka nan in kai rafkarwa tare da liman to ya dauke maka ba za ka yi mata sujjudu sahwi ba ko kuma in kai rafkarwa bayan ka rabu da liman mutum ne yazo ya rasa raka'a daya aka yi raka'a uku aka sallama ya tashi ciko daya a cikin wannan raka'a da zai ciko sai rafkarwa kaga anan baka tare da liman to za ka yi mata sujjudu sujjada da sahwi wannan shine hukuncin ya bila saboda anan wannan zaman da suka yi a halin shiri mai yana tsaye to ba za su yi masa wata sujjada ta rafkarwa ba saboda suna tare da liman
da sai wannan mai tambayar shin me yake tambaya yake cewa malam shin matafiyi da yake kasaru ya halatta yayi azumin nafila kamar azumin litinin da alhamis da kuma azumin ayyamul bid
ba a hana shi yayi azumi ba in dai zai iya ba haramun ne bai yi azumi in zai iya ba dama shi matafiyi ana nema masa sauki ne annabi ya ce as-safaru qit'atun min al-azab wato bulaguro ko tafiya wani yanki na azaba akwai wahala shi yasa aka rage masa adadin raka'o'in salloli masu raka'a hudu aka halatta masa hada tsakanin salloli da sallah zahar da al'asar ko magriba da isha'i jam'u taqdim ko jam'u ta'khir to aka yi masa wannan dan ya samu sauki a cikin wannan yanayi na azabar tafiya da yake ciki to saboda kaga azumi ya yafi wahala ma akan ya cika sallah ya zamanto na farilla an yi masa rangwame cewa ban kana minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayyam al-ukhar mata fi ko mara lafiya biya ya sha azumi a halin tafiya ya biya to kaga min babu aula wanda yake ta dauki ya hakura saboda kada ya zama masa wahala haramun ne mutum ya azumi a halin tafiya yana cikin wahala yana shan wahala wato ya azumin da zai jikkata shi amma yake saukewa ko da na farilla ba ma na nafila ba ba haramun ne ballanta na kuma na nafila in ya zama da zai wahalar da shi to ba halatta ya yi shi ne ma'anar laisa min al-buzr siyam fi safar annabi an gaya masa ga wasu can sun dau azumi ana ta zuwa musu ruwa a kai saboda wahala a cikin halin tafiya shi da annabi ce baya daga cikin alheri aikin alheri yin azumi a tafiya wanda suka ce ana nufin azumin da zai kai ga irin wannan yanayin da wadancan suke ciki saboda ka in ya zanto kuma ya yi tafiyar ya je inda zai je ya kama hotel 5 star na cikin AC na cikin jin daɗi ba ya wani ya ga litinin ce zai azumi ko alamir ce zai azumi babu laifi da ya azumi ba wata wahalar da zai sha kwance yake wuri daya ba wani jikkata
to sallama yake cewa malam ya kasance shi baya yin alwala sai dai yayi taimawa saboda yana sanye da rubar fitsari a jikinsa shi ne ke tambayar ya matsayin haka ne yake yi
da ba ce akai dan kana sanye da rubar fitsari ba kai alwala ba wannan taimawa da yake kuskure ne zai yi idan ya kasance fitsarin ba ko yaushe yake zuwa ba sai dai kawai in ya zo zai tattalin ya shiga roba amma kuma zai rike fitsarinsa lokacin da ba bukata yake yi ba to zai yi alwala ya yi sallah in fitsarin ya zo garuwarsa ta kare ya sake wata in ya zama salis wato zuba yake ba yanki ba kamar mai salisul baul to wannan shi kuma zai rika alwala duk lokacin da lokacin sallah ya yi sallah ko da yana zuba fitsarin zai yi sallah amma kowace sallah zai mata alwala sai dai in ya zamanto a wani yanayi ne da alwalar take ba shi wahala ko saboda tashi ya je gurin alwalar ko samu masa ruwan alwalar ko tsananin sanyi da ake ciki baya da mai dafa masa ruwa da sauransu to yana iya hada sallolin yana iya hada ya alwala ya azhar da asar a lokacin azhar ko ya hada magriba da isha a lokacin magriba da alwala daya wannan shine hukuncinsa amma ba wai taimama ma zai ba in zai iya cire abin lokacin da zai yi sallah in abin mai ciruwa ne da abin da yake ciki zai iya cire shi ya yi sallah ya mayar ba tare da fitarin ya ci kenan sai ya haka in kuma ba zai yiwu ba ko yin hakan da wahala sai ya bar shi a jikinsa halin lalura ce zai yi sallah a yadda yake din haka amma ba wai taimama ma zai riga yi ba
tole shi kuma yana tambaya ne kan cewar shin mutum zai iya yin taimawa kafin ya shiga masallaci ko kuma ya matsa daga inda ya yi taimamar bayan ya yi
to menene damuwar dan ka yi taimawa ka matsa ka shiga masallaci ita ce mamba ba ci aka in kai ta ba sai annan take inda kake nan zaka yi sallah a ita ce mamba makofin alwala ce yadda ka san alwala zaka yi ta kaje ko ina kai sallah da ita a jiba ba wani abu ya taso kai amfani wannan alwala to haka ita ma ta yi mamba matukar dai baka samu ruwa ba daman kai ta ne saboda rashin ruwa ko kuwa saboda ba zaka iya amfani da ruwan ba saboda wata cuta da take jikinka ko ruwan gashi amma ba za ka iya kaiwa gare shi ba saboda tsoro ko wajen dalili da zai hada ka kusantar ruwan to kana dama ka yi taimako in kuma ka yi taimako ba za ka warware ba sai da abin da alwala take warwarewa da shi mutum ya yi fitsari ko ya yi bayan gida ko ya yi rihi wanda duk suna warware alwala ko ya yi bacci to duk wadaya daga cikin waɗannan abubuwa ya faru to sai ya sake yi taimakon idan babu ruwan to kuma inda ba zai samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba shikenan kuma su tana nan ya zahari ya yi la'asar in ma yawo daga nan da can ya je can ya ce ba dai wani abu ya karya masa na wanda yake karya alwala ya yi ba ba kuma samun ruwa ya yi ba ko iya ikon amfani da shi to zai iya zai tabi masa tana nan saboda haka ba ci aka yi ka tashi daga inda kake ba sai maka ta takari babu wannan magana.
Sai wannan tambayar ita kuma take cewa malamin shi akwai wani zikiri da wanda ya hamma zai faɗa?
A ban san wani zikiri ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dai at-tasa'u bi ash-shaytan. Fa idza tasa'a ahadukum falyarudda yadahu ala fahmi mastata. Fa inna ash-shaytana yadhaku li dhalik. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ita hamma daga shaytan take. Wata ruwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu al-atas wa yakrahu at-tasa'u. Allah yana son atishawa amma baya son hamma. Hamma tana nuna kasala da mutuwar jiki da waye. Kaga mutum yana ta hamma to ba zai bar abin kirki ba. Ko me ya kawo ana so ai kaga yana hamma to ce kai wannan bacci yake ji ya tashi. Haka ba wani abu ne da yake nuna karsashi da nishadi da kazar kazar a yasa Allah yake son atishawa kuma wannan abu ne na ka samu wani sauki da wani abu da yake tare da kai. Amma ba ya san hamma daga shaidan ne don shaidan shi yake sa dan adam kasala da mutuwar jiki da sauransu yana son daga dan adam haɗa jikinsa a mace in shiri yake ya tashi ya kiyamun leli shi ke da sai ya fara saukan masa da wannan kasala sai ya ta hamma ƙarshe ya kwanta in karatun Qur'ani zai yi sa shi wannan kasala ya ta in tashi zai ya je ya sa da zumunci ya sa masa saboda haka shi shaidan shi yake son wannan yanayin. To shi da zanen yake cewa idan ɗayan ku ya yi ya hama to yi ƙoƙari ya sa hannunsa a bakinsa yadda zai iya domin shaidan zai riƙa masa dariya ya ga yana hama to ya ci nasara kenan mutumin nan yanzu in tunani ake yi zai tashi ya sallah zai bingire in karatun Qur'ani ne zai aji yana fara hama ya buɗe baki shaidan zai fara masa dariya to amma ban san wani zikiri da aka ce gashi na zikirin hama ne ba. Shawa ce aka ce mutum ya yi ya ce alhamdulillah da kusa da shi ya ce rahmatullah.
To sanin shi kuma yake tambaye malam shin akwai wani nassi ne da ya yi umarni idan jariri ko yaro yana bacci idan yamma ko magariba ta yi a tashi shi daga wannan baccin domin ya ga wato mata da yawa suna yin haka?
Ban sani ba wallahi ban sani da aka ce a hana yaro bacci ba da yamma ko magariba ba akwai hadisai da suka ce babba kai ya bacci bayan la'asar da duk hadisai ne masu kyau amma abinda aka ce dangane da yaro in magariba ta yi a riƙe yara domin a lokacin shaidanu suke watsuwa fa inna shayatina tantashir rabi ya ce ku riƙe ƴaƴanku idan rana ta faɗi domin a lokacin ash-shayatin tantashir saboda haka ana gudun kada yaro ya samu shafar aljanu sai a riƙe da zarar magariba ta yi sai ta kira wa yara da su da gida su zauna wuri da amma ba zai cewa wai in suna bacci ka tashe su ba.
To shi kuma yake cewa malam menene hukuncin matar da mijinta ya ɓata bayan shekara huɗu ta yi aure bayan kuma shekara biyu da yin auren nata shi kuma sai mijin ya dawo?
To dama wannan shi ne hukunci idan mace da mijinta ya ɓace aka fitar da tsammani yana ba da tsawon shekara huɗu idan ya dawo shikenan sai da nan ci gaba da zama a mijinta idan kuma bai dawo ba bayan shekara hudu to alkali zai iya raba auren sai ya bin ta alkali na iya ba ta dama ta je ta yi wani auren bayan ta yi idda a idan aka kaddara ya dawo to bayan ta yi aure ta tare gidan mijinta na biyu sai kuma idan farko ya dawo fa huwa haqqu biha shi fi cancanta ta koma gidansa da wannan auren nasu ba sake daura aure za a yi ba tunda tsammani aka yi ba shi a duniya sai aka yi hukuncin cewa ya tafi saboda aka tabbata ta dama ta yi aure to tunda ya dawo to ashe bai tafi ba yana nan mijinta sai ta koma gidansa bayan ta yi istibra'i na al'ada ɗaya saboda kada ta shiga da cikin wani a samu cakuɗewar nasaba.
To sai da kike malam matar da bayan ta fita daga gidan mijinta ta koma gidansu ba shi yace ta fita ba sai ta ce da aljannar gidan mijinta wanda azabar jahannamar gidan iyayenta kuma ta ce ita ba za ta sake yin aure ba shi malam irin waɗannan matan idan ta Allah ta kasance suka mutu ba miji a ranar lahira da wani mijin za ta zauna a aljanna.
Saboda su kaɗai ne suke mutuwa ba miji ba. Shi dai wannan in yana nan a mijinta har ta mutu yana nan a mijinta ba sakinta ya sakinta ya ce ko bai sakinta to mijinta ne saboda kai dai har bai mutu ba abin nan in har ba sakinta ya yi ba tana nan matarsa yana nan a mijinta har ta mutu shi kenan ta tashi aljanna za su shiga aljanna tare kuma za su zama mijinta wanda za a nama fi su zuwa min gali wannan kin da take masa da kiyayyar da Allah zai cire mata shi ta ji a duk aljanna ba wanda take so ka masa duk wani abin da ta faɗa duk ba Allah zai mantar da ita ba ta ƙara tuna ba saboda haka za ta koma zuwa ga mijinta ne na abin nan.
To sai ita kuma take tambayar cewar shin ya inganta cewar matar aure ba ta da damar bayar da kayanta kamar kayan sawarta dole sai ta sanar da mijinta.
Ya danganta da yalwar mijin da take tare da shi idan miji ne wanda yake da yalwa yana mata dinki kai a kai tana da isassun kayayyaki dan ta dauka mata bayar ba zai santawa bayar da wani kaya ba ta bayar ba wannan babu komai a wurfan ba zai zauna yana kirga kayanta ba cewa kayanki guda kaza ne kayanki guda 30 ne na gasan da 25 saboda yana da tana da su da yawa kuma sannan abin da yake bukata daga gare ta ya ganta cikin kwalliya yana ganinta saboda haka dan ta dauka ta yi kyauta da shi babu wani abu a bisa rufi wannan ko shi ya ga kayan sun tattaru zai cike ya baki a dan kwalliya haka suke dan fitar da wasu ki ba wasu mabukata amma ya zanto mai karamin karfi ne kira ke samu a dinka abin a bata kuma ya yi haka ne dan ya ga shi ma matarsa tana da kayayyakin da take canzawa tana kyau tana masa kwalliya ina gani yana jin daɗi to bai kamata ta yi mata ba ta ɗauka ta bayar a nan ya kamata ya zama da izininsa za ta yi saboda haka ya danganta da samun mijin da yalwar da suke ciki da kuma kuncin da suke ciki wanda in aka dubi kuncinsa bai kamata yana dinka ana ɗauka ana bayarwa ba kullum zai ga matarsa babu wani kayayyaki ta ɗauka ta bayar ba kuma saninsa amma ya zama mai yalwa ce tana da su da yawa don ta ɗauka ta bayar. Duk ba wani abu da bai ma zai san ta yi ba kuma zai rage masa wani abu na jin daɗin zamantakewarsu ba wani babu komai.
To ne take tambaya cewa malam menene hukuncin matar da ta zubar da juna biyun da ke jikinta kuma ta ce mijinta sai ya sauwaƙe mata.
To duka abin da ta yi biyu duka laifi ne bisa ta zubar da juna biyu abinda Allah ya bata ƙiyayyar da take wa mijinta ne wannan ba zai halatta mata ta zubar da cikinta ba. Kuma ta roƙi mijinta dole sai ya sauke mata wannan ba mu san dalili ba in dalili ne wanda yake mai ƙarfi ko wanda ya cutar da ita ko wani abu nan tana da haƙƙin ta nemi ya sauke mata idan zanto ba ya rike ta yana baya ba ta ci abinci misali ko a'a ya watsar da ita ko yana mata wato cin zarafi wanda yake za ta iya juriya ba to wannan tana da haƙƙin ta nemi ya sauke mata amma ana zaune lafiya ba dalili ba ya halatta mace ta nemi saki.
To sai ne ke cewa malam menene hukuncin mutumin da yake ciyar da iyalansa da haram shin hadisin nan na sokar da ta ginu da haram zai shafi su iyalan
ba zai shafi iyalan ba sai mutum wanda ya shiru iyalai Allah ya dora masa alhakin ya ciyar da su yana wasu abubuwa yana ciyar da su su ba su da laifi anan shi ke da laifin abinda yake samu wani haram amma su ba za a tura su da wannan laifi ba
to sai na tambaye ta kuma take cewa malam menene hukuncin kudin da ba na halal ba kuma ya zama na magada
to ai ya danganta da wani irin tai wace irin hanya aka same shi ko da za a same shi ta hanyar amal shi mai kudin ya mallake shi ta hanyar yin wasu mu'amaloli da musulunci ya haramta su wato a karan kansu aka haramta su misali mu'amala ta hanyar riba da bashi da riba ko a ta hanyar yana sai da giya ko yana sai da alade ko yana sai da kwaya ko caca ta hanyar caca ya same su wani abubuwa ne an haramta su a karan kansu to wannan in ya tuba ba a cewa sai ya maida wannan dukiyar ko ya sarar da su ko ya bada su sadaka ko an kwace tun yana harkar taba haramun shi yana harkar taba ya kudi sai ya ga zai tuba to ba cewa duk kudin da ya tara da gidajen da ya saya da mutuncinsa duk sai ya tattara ya bayar da su an ji an yi sadaka da su ko wani ba ya ci gaba da rike kayansa illa nan gaba kada ya abin nan zan ce abin nan fa in tubtu falakum ru'us amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun in kuka tuba to ku rike uwar kudin ku kada ku zalunci ku kada zalunci ku kada ka zalunci ku ku zalunci kada ku zalunci kowa dukiyar da aka same ta da take karan kanta ba ita ce haram ba amma tana da haram ne saboda wata alaka da wani abu kamar misali dukiyar da aka san ta hanyar kwace ta hanyar fashi ta hanyar dabbara kaga haƙƙin wani ne tunda ya tare mutane ya kwace dukiyarsu ko ya damfare su ya kwaci kudinsu ko wata hanya dai da zai samu kudin na wasu ne amma ya same su ba ta hanyar sata misali ya sace kudin to waɗannan ba su halatta ga magada sun san cewa wannan kudin sato shi amma su shi can fashi yayi kidnapping yayi aka bashi kudin ya mutu kudin ya zo hannunsu to za su maida mutane kudinsu anan ba za su halatta kudin ba kudin ba a karan kansu bane haramu amma saboda alaƙar su da wani ba kamar kudin giya ba ko kudin su a karan kansu ne haramun ne li nafsi wannan haramun li zatihi wannan haramun li ghairi to za su mayar da kudin ga masu su baya halatta su ci saboda wannan kudin an san me shi amma kudin da aka yi caca da ban caca duka yarjejeniya ne da shi wanda aka yi caca da ba zuwa ya kamo shi da ƙarfi ya kwaci kudinsa ba ko mutum yana sai da giya wani zo ya sha giya ya biya shi da yardarsa ba kwatar sai ya sadaka ba a ce a mayar masa da kudinsa ya sha giya amma mai masa da kudinsa a kudin na wanda mai ko alade yake sayarwa ya zo ya sayi alade ya tafi ya je ci amma wanda ya kwaci kudin wani to ko nawa ne ko ya sato kudin mutane kuma aka zo aka ce ganin kudin da na sata ne to ba ya halatta ga magaji ya ce wannan kudin zai mayar masa da saboda ka ya danganta da kalar haramun din akwai haramun din da dan ta shigo ta zama ta gama gada babu wani matsala amma akwai haramun din da in an san masu abin sai an mayar masa da
shi sai shi kuma yake tambaya yake cewa malam idan mutum biyu suka hada suka yi noma kuma har ya kai nisabin zakka shin ya za a yi wajen fitar da zakkar za su fitar da zakkar ne sannan su raba ko kuwa rabawa za su yi sannan kowa ya fitar da nashi zakkar
ba hada za su yi ba su fitar da zakka sai kayan amfanin noma kowa zai fitar da zakkar abinda ya noma ne abinda yake nashi in ya kai nisabin zakka ya fitar in bai kai nisabin zakka ba shi kenan saboda haka ba za a ce in an hada ai ya kai nisabi ba don haka su fitar a'a in kowa aka bashi nashi ba kamar dabbobi da suke haduwa a cikin kiyaya da mai kiwo da lokacin fita kiwo da sauransu da aka ce ba a raba waɗanda suka rabu ba a hada waɗanda suka ba a hada waɗanda suka rabu ba a raba waɗanda suka hadu ita harkar noma ko kasuwanci duk ba haka yake ba kuka hada kudi muna kasuwanci to lokacin zakai kowa zai fitar da zakkar dukiyarsa wanda kudin sa bai kai nisa bai ba zakka kudin sa
to sai shi ne ke tambaya mallam idan mutum bai samu damar yin sallar daraba ba ko kuma shafa'i da witri har gari ya waye shin zai iya yi da rana
annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a in bai samu qiyamul layl bai yana raka'a 12 da rana amma ba ita ce raka'ar da wani ba sai ce salatul layl sallar dare ce ita witri a dare a daddare ake witri ba ai witri da rana sallah ce ta dare shi yasa ake ce mata qiyamul layl qubil layla illa qalila kanu qalilan min al-layl ma yahja'un tatajafa junubuhum 'anil madaji kaga duk ana jingina abun ne da dare wa min al-layl fatahajjat bi saboda sallah ce ta dare saboda in rana tayi ba ai witri ba witri da rana sai da daddare to saboda annabi yakan yi wasu sallolin wasu ba wai wadancan bane yake rama shi yasa yake raka'a 12 ba raka'a 13 ba ko 11 kamar da aka san sallar witri
tumara ne saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko mana da naku sakonnin mu tambayoyin da cikin wannan shirin ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0706 0014 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da yin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil MOOYN babban malami a tsangar nazarin shari'a a addinin musulunci a jami'ar Bago da ke nan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.